الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هو masu saurare a kusa da nesa muna ma juna barka da sallah Allah madaukakin sarki ya karbi ibadunmu da muka gabatar da kuma muke gabatar muna ma juna maraba zuwa ga mahadarar babbar sallah kamar yadda aka saba a yau shine na 11 watan Zulhijja shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 12 ga watan Agusta shekara 2019 miladiyya na kisa Allah madaukakin sarki ya taimake mu mana jagora bisa tsarin wannan zaman wanda za a fara da shi ne za a gabatar da bakin wannan rana musamman malam da zai muhadara wanda zai tariki sa'ana wanda zai shugabanci wannan zama farawa da malami mai muhadara shine malam Khidir Ibrahim wanda yake malami ne a ɗaya daga cikin makarantun da ke wannan jihar wato jihar Kaduna muna malam maraba da maso ya zauna inda aka tana da masa karamakallah bismillah malami mai tariki shine malam Shu'aibu Salih wanda yake darakta ne na mu'assasatul Islam da ke nan tudun wada Zaria kuma ɗaya daga cikin jagororin da'awa a nan tudun wada Zaria da ke wani karamakallah wa bismillah wannan zaman zai gudana insha Allah karkashin jagoranci da kuma shugabanci na Dr. Ibrahim Yusuf wanda yake chairman ne na PGA wato na ma'aikatar Jami'in Islami da ke nan tudun Jikun Zaria kuma malami ne a fannin accountant nan Jami'ar Ahmad Bello University Zaria da sauransu yana da ainihin wato damammaki da Allah ya bashi wajen ba da gudunmawa wajen haɓaka addinin musulunci da tarbiyyar al'umma da abin da ya kama da haka doktor muna maka maraba sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake ka ya maka jagoranci wajen shugabancin wannan zaman daga farkon shi har ƙarshen shi Allah madaukakin sarki ya agaje mu ya ma zama albarka ga baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh zan miƙa magana zuwa ga shugaban zama Allah madaukakin sarki ya maka kula بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah madaukakin sarki godiya ne har da fuskokin mu a wannan rana mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan zama Allah madaukakin sarki ya sa ya zama sanadiyan samun aljanna insha Allah ba tare da bata lokaci ba kamar yadda ƴan uwa suke gani a wannan markaz mai albarka da ta saba shirya zama irin wannan duk lokaci makamancin wannan a wannan karan mata shirye irin wannan zama wanda babban malaminmu malam Khidir Ibrahim Daura zai gabatar wanda kamar yadda bayani ya gabata malam Khidir babban malami ne a ɗaya daga cikin ainihin makarantun da muke da shi a wannan jihar mu ta Kaduna kuma ƙwararre ne akan abin da ya shafi ɓangaren lissafi ƙwararre ne daga baya akan abin da ya shafi ma physics ma'ana mathematicians ne physicians ne kuma shi ta ɓangaren ainihin abin da ya shafi ilimin zamani kenan sannan bayan nan a ɓangaren addini ƙwararre ne akan abin da ya shafi ilimin hadithi da abin da ya shafi ilimin tauhidi
yayi wanda wafe wanda fe da dama, yayi rubuce rubuce da dama, ya gabatar da mahadarori da seminars da daman gaske. Don haka muna wa malam Maraba kuma muna roƙon Allah na dukkan sarki ya mishi jagora ya sanya albarka akan abinda za a gabatar. Sannan doriya akan haka malami mai taliki babban malamin malam Shu'aibu Salih, shi ma kamar yadda bayani ya gabata malami ne da ya gama karatunsa a Jami'atul Islami, wanda kuma ya kware akan abin da ya shafi at-tarbiya. Sannan kuma darakta ne kamar yadda bayani ya gabata a Mu'assasatul Islam Foundation, wacce take cikin wada a wannan gari namu mai albarka na Zaria. Sannan malami ne shi ma da yayi ainihin rubuce-rubuce da dama, sannan kuma ya gabatar da mahadarori da daman gaske. Sannan kuma malami ne da yake zaune a ainihin cikin wada Zaria. Muna roƙon dukkansu Allah madaukakin sarki ma rayuwarsu albarka ya taimake su ya karfafe su a wannan ainihin zama da za a yi, ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda ƴan uwa suke gani a hannunsu, za a gabatar da maƙala ne akan abin da ya shafi rufan amana a mu'amalolinmu ta rayuwar yau, wanda wannan darasi ne mai girman gaske, darasi ne da aka ainihin samar da shi a lokacin da ya dace, saboda damuwoyin al'umma aksar da duk matsalolin da kake tunani ke faruwa a garuruwan wannan, to na daga cikin sanadiyyar haka shine abin da ya shafi amana da aka rasa cikin al'umma, wanda malam zai jagorance mu akan haka insha Allah. Dan haka bazan fadada ba, zamu mika abin magana ga ainihin shi malam, da fatan Allah ya mishi jagora ya samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sannan akwai ita kanta amana din, sannan kasan shi tunda amana jirgin amana ne a mu'amaloli an karkasa shi kamar gida hudu zuwa biyar akwai abin da ya shafi rukun amana a zamantakewar auratayya sannan akwai abin da ya shafi rukun amana a ayyukan albashi abin da ya shafi rukun amana a sana'o'in hannu akwai abin da ya shafi rukun amana a shugabancin al'umma akwai abin da ya shafi rukun amana a kasuwanci rukun amana a ilimi sai kuma a taƙaice hanyoyin za a iya dawo da amana cikin al'umma insha Allah sai taƙaitacciyar shawara sai rufewa wannan shi ne abin da wannan zama ya kusa wanda insha Allah ne za mu gabatar da shi cikin waɗannan lokutan izinin Allah da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai Allah ya salati da taslimi ga mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi su da kyautatawa bayan haka al'umma musulmin wannan ƙasa sun sami kansu a wani yanayi mai wahala kusan kowane ɓangare na rayuwarsu ya lalace talakawa da masu kuɗi jagorori waɗanda ake jagoranta har ma ka rasa waye haƙiƙanin mai laifi waye ya kubuta daga lalata al'umma amma inda matsalar take ita ce an jahilci cewa rashin amana shine tushen duk wata barna a cikin al'umma shi yasa a yau sai ka rasa wanda za ka baiwa amana ya rike maka tsakani da Allah idan ba mu manta ba ku zai kawo da yama Allah shi kara masa yarda haka ya ce tun zamanin sa ba ya ce da ban damu da duk lokacin da nake da buƙatun ba da amana kowane ma zai iya ce mishi amma na tsinci kaina yanzu idan ina neman in ba da amana sai na ka anguwa da kana zan samu mutum da zai fa mun ne ma wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yana magana zamanin take wanda shekara 1000 da kusan 300 baya ko makamancin Allah ta'ala shi ce a bisa wannan dalili ne wannan makaranta mai albarka ta ga dacewa cewa al'umma nasiha da madarbin amana a mu'amaloli wanda ya shafi kowane ɓangare na rayuwar al'umma muna roƙon Allah ya mana jagora ya dora mu kan daidai kuma ya ba mu ikon amfana da abin da za a gabata da farko akwai buƙatun mai tsokaci duk da cewa kalmar amana kalma ce sananniya a Hausa ba baƙuwa ba to amma idan aka ce amana ma'anarta mai take ne wata kalma ce da take komawa ga kalmar aminci ko kuma amintaka a Hausa kenan wanda ke nufin samar da tabbaci da nutsuwa dangane da wani kulli ne rajejeniya ko matsaya a kan ɗaukar wani nauyi idan kana da kaya sai ka danka ma wani to kaga kana so ka samu tabbaci da nutsuwa a zuciyarka cewa wannan nauyin da ka ɗora ma wancan za a kiyaye ba wannan shi ne abin da ake nufi da amana wanda duk aka ɗauki amana aka danka a hannunsa to haƙiƙa ya ɗauki alƙawarin soke wannan nauyin da aka ɗora ma'ana ya ɗauki alƙawari da wanda ya bashi wannan amana zai samar mishi da nutsuwa da tabbaci a kan zai kiyaye masa wannan shin abu ne na zahiri na kaya ko kuwa an zance ne na ma'ana ake so ka kiyaye shi me hukuncin amana a shari'a hukuncin amana wajibi ne cikin shari'ar musulunci hakan ya tabbata cikin alqur'ani da sunna da ijma'i na malamai da kiyasi har ya zama abin da malamai ke cewa ma'lum min ad-din bid-darura ma'ana kowa ma ya san haka har ba shi da buƙatun a ce sai a kawo mata ayoyi da hadisi da suke nuna mata ta rike amana wajibi kowa ya san haka sai dai kawai gangantaci da abubuwa yake sa ba a rike daga cikin dalilai Allah subhanahu wataala faɗi cikin suratul nisa aya ta 58 inda yake cewa lallai Allah yana umurtan ku ne da amana zuwa ga waɗanda suka cancance ta daga cikin fassara wannan aya yana komawa ga idan an baka amana ta kuma da ta da halatta mana ka kiyaye ta ko kuma kai da zaka bada amana wani aiki ko wani al'amari ka duba ka ga waye cancanta ka dora shi kan wannan amana don haka kai idan zaka bada amana sai ka san wanda zaka ba kai kuma idan an baka sai ka kiyaye mu mai ita wajibi ne ka san wa za ka ɗauki amana ka danka a hannun shi idan ka ɗauki amana da ka danka a inda babu aminci to tun ana ka samu matsala ka yi kuskure kai kuma da aka ga amintakan ka aka ɗauko wannan amana za ka baka to alama ce ta munafiki cin amana Allah ya tsare mu idan amince mishi fa'inci rukun amana a zamantakewar auratayya wanda yake shine gaba ta farko a da farko duk wanda zai bada auren yarsa ko abin muritakarsa to sai ya to ya sani amana ce don haka dole sai inda zai bada sanan duk wanda zai je neman aure ya san amana ce zai je karbo don haka ya tabbatar da cewa za a same shi mai cika alƙawari kuma ba zai ci wannan amanar gaba ta farko auratayya dole ne kasancewa menene ka'ida da musulunci ya ake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai idza ataakum man tardona dinahu wa khulqahu fazawwiju condition sharata shine ka tabbatar da addinin mutum ka da musulunci da bi'arsa sannan ya zama to yana da ba'a da zai iya rike maka wannan yaro saboda haka nan kudi ko makamancin haka nan ba sharadin yana aure ba in dai aka samu mutum ta kawa Allah ta'ala ya ce ya kunu fuqara yugnihim Allah min fadlihi kene idan tun a farko wajen bari ɗan ka kai kuskure ka kai ta gidan da ba gidan rukun amana bane tun ana ka samu matsala ta farko ko kai hanyar da ba hanyar da shari'a shar'anta ka bi bane to tun ana ka samu matsala ta farko Allah ya tsare kai amana yana da sauki kwarai idan miji ya soke nauyin da yake kansa ita ma mata take da hakokin da yake kanta saboda nan ne inda matsala ke faruwa ga tsokaci kamar haka yana daga cikin cin amana a samu mai gida bai san yayana suke ci ba bai sanya suke sha ba bai sanya suke sa sutura ba wannan ba karamar cin amana ba ce kai ka je ka nemo auren nan aka dauka tire-tiren aka baka amma ka waye gari ka tozartar da ainihin wannan iyalan naka to babu shakka cin amana na farko kenan Allah ta'ala ya ce wa anfusakum wa ahlikum nara kiyaye kanku da iyalanku da barin shiga wata irin wuta wanda siffanta mana irin wutan a gaba Allah ya tsare to wannan na daga cikin abin da ya haifar da tabarbarewar tarbiyya a cikin al'umma wanda ke kowa ya san haka mai gida a waye gari bai sanya iyalan suke ci bai sanya ya suke sha bai sanya suke sa su tara da sauransu Allah ya tsare kamar da wuta jini cica ne kuma a makarantar ɗan mata nake karantarwa so na san cases irin wannan birji ya mace ubanta na nan amma bai zama a gida bai sanya uwar take yi da ita ba bai sanya suke karatu ba bai san komai game da wannan abu ɗaya da zan ba ku misali na tara wata wasu matsalolin wata rana sai ta fashe da kuka kan cewa wallahi aiki take yi a wani gida sai ta je gidan ta yi wanke-wanke a nan take samun abin da take sayar da tafai jiya sun yi baki da haka yau aikin ya yi yawa abin da ya makarantar ita ke a ƙarfe tara a cikin makarantar ba irin waɗannan suna nan birjik to ka je da yawa ka ga abubuwan irin yaran da kake ganin su tafarfarar ruwa ka koma da gani tana ga cin amanin iyayensu ne da sun kula da su a gida sun soke nauyin da Allah ya gora musu galibi wallahi ba za su ci kansu a irin wannan halin ba Allah ya tsare mu cin amana ne ya zama to bai kiyaye mata addininsa ba ya bari waɗansu tunani da shubha sun shige ta ta fara bin hanyoyin bid'a da shirka don neman kanta mafita a rayuwa da yawa ma da kake gani ana cewa suna bin boka eh wasu su suke dora ma kansu amma ko su fitinan frustration ne na mazajensu abin da ya kamata mazajensu su yi musu ba su yi musu ba kuma suna ganin cewa akwai fa abin da za su iya yi don haka a rauni irin na mace da irin zamani lalataccen zamani da muke ciki dole shedan ya zo da ka sa maka wadansu tunani na neman makantar mafita irin haka ke garin mace ga mijinta amma ɓarna da lalata na fasaji sai ya zama to ya fi daraci ga macen aure saboda duk abin da ta je ce ya yi wa aboki tana da kowa don tana da mishi ta kawo maka ƴaƴan da ba na taɓa a cikin gidanka me yasa ka ba da kafa ba ka soke abin da ya kamata ka soke Allah ya shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya isa matukar laifi ga mutum ya tozartar da wanda nauyinsa ke kan shi kafabil mari izman an yudayya man yakut a ce wannan iyalanka ne nauyin suna kan ka tozartar da su baka soke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ana neman laifi mai girma to ya isa wannan laifi matuƙa a mutum sai da mutum shi yana sa ma kansa sutura mai kyau da komai da komai lafiya amma suturan zuwa makaranta ba na gida ba na zuwa makaranta ma na ƴaƴansa Allah ya gaskata su da yawa tambayi malaman islamiyya kashi 70 na ɗaliban islamiyya yayin mata ke daukar aure maza suna yi Allah ya shirya ta cin amana ne na iyali a bar musu da wayar ilimin ƴaƴansu musamman na addini su da yawa yakan taras zaka taras da zaka taras kono ne zai kashe aboko amma abin da ya shafi addini fa abin da ya dame shi kuma anan ake samun ingantaccen tarbiyya anan ne hanyar zuwa aljanna take ya dauka idan ya kai yaran shi makarantar boko ya musu 10,000 20,000 50,000 100,000 to ya sauke na shi ji yake ma shi ya gama shi ko na addini tunda wannan ba wajibi bane to dan naira 150 200 300 shi wannan ba zai ba shi muhimmanci ba alhalin addinin nan shine asali duk wanda ya mutu bai san Allah ta'ala ba bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba aljanna idan mutum ya mutu bai san komai a boko ba mala'ikan da zai tume shi a kan wannan amma sai aka akasta ko a irin ya goda wa innan ma bai bi su da riba kenan abin da ake yanzu shine nafsu shi da ake kira boko aka mai da shi asali addini ya zama tore shi Allah ya sani sannan maza ku sani kamar yadda ya zama wajibi ku tsare musu mutuncinsu haka yake wajibi ku tsare mutuncin iyayensu da ƴan uwansu haka kuma yake wajibi ku tsare musu zumuncinsu da yawa ana samun matsala da maza a zamantakewa na aure saboda zuwa anguwa ko sha'ani ko suna ko biki haka ne ko ba haka ba so da yawa abinda bai kamata ya zama matsala bai zama matsala tunda kaje ka auro ta ka ba ta tarbiyya ba lallai ne ɗan uwanta kowa ta zama irin ta ba ina mana fahimta amma ɗan uwa ne don haka dole ka tsare mata zumuncin ta gwargwadon yanda ba zai zama to kai kuma ya ɓata tarbiyyar iyalanka ba amma kwata-kwata ka ce tun da wance ba ta na tarbiyya ka dinga kafanta a gidana idan ba zuwa gidan naka ne ya zama to ana shigar maka da wani abu na rashin tarbiyya ba idan Allah ke hakuri ba ko kuma tunda idan kin je wurin gida za ku haɗu da wanci ko makamancin haka nan ban yarda ba kai ya kan kokarin ka wajen ganin cewa ba ka yanke mata zumuncin ba ta yanda yake kuma baka ba da kasan da zai zama to ya bata maka kai ginin tarbiyyar da kira cikin gida ba Allah ya shirya ta ya kai dan uwa ka sani haƙƙi ne na ƴaƴa na ƴaƴanka akan ka mutunta musu iyayensu dewa musu iyaya ka rayuwarsu kan tozar ka ne sanadiyan wulaƙanta musu uwa da aka yi wallahi ka sani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bi musu haƙƙinsu haƙƙi ne na iyaya a kan ka ka tabbatar ka ba su cikakken tarbiyya ta musulunci kuma dole ne ka sa ido ka san inda ya kamata ka danta amanar iyayenka abinda ake cewa a nan wajen so da yawa waɗansu iyayen sukan tozarta ne saboda uwansu ba ta a cikin gidan ko saboda uwansu ta zama gowara tana nan a gidan amma yadda yake kulawa da ƴaƴan nan baya kulawa da wadancan ko ga tsoron Allah wani bawan Allah yake gaya min ko yake na taras da wata tattaunawa cewa ta matsala da kuma malami ya gani yake gaya min cewa yayi wani kuskure da ya taɓa rabuwa da uwar wani babban ɗansa haka yace yayi kuka a gidan nan bai san ko sau nawa saboda uwan shi ba ta a gidan to shi kenan da yake jin ɗan shi yana so ya kare mishi haƙƙinsa ya umarce ya ta kuka don yaron ya zama wani abu kuma wallahi Allah ya sa ya rage a zama a duniya ma to mutum nawa ne ke ji irin haka tun da uwan shi ba ta nan zan tsaye in ga cewa na kare mishi haƙƙinsa a cikin gidansa Allah ya shirya ta tozartar da amanan yaro ne ka bar shi babu sana'a ko wata hanya da zai iya amfana da kansa ya kuma amfanar da waninsa kuskuren fahimta ne ka ɗauka cewa karatun boko kaɗai ya isa ya sa ya zamanto yaro ya zamanto ma yaro sana'a su kansu ɗan boko wata mai su kuji a duk wanda ya gama digiri ɗin shi ya je kam na NYSC ko horo ake ba su na sana'o'i daban-daban saboda ana ga musu boko nan ba garanci sai ga malam na malamin jami'a ne tun daga tuman garuwa ba za ke gaya ma yaro boko ba garanci intrapreneurship ko barka bai sani ka san yadda zaka tsibi da kanka sai kai shi a aji daya na jami'a kai shi a aji biyu kai shi ma a ashu kai har da mustasla da koyi ta kai ne shi yadda zaka tsibi da kanka eh a ka'ida na musulunci lokacin da yaro ya zama mukallaf abinda take ba shi sadaka ne amma idan ka ba shi tarbiyyar da zai tsirwa da kansa idan ku koya mishi sana'a da zai tsira kansa wallahi har yanzu wajibi ka cigaba da daukar nauyin sa don haƙƙin ka ne na kan da haƙƙin shi ne da yake kanka ku gama sauke mishi sai in ka gama sauke mishi sannan zaka ji cewa saboda wasu iyayen ba su gama ma iyayen su abin da ya kamata ba kuma suna musu gorin cewa ni yanzu su nauyin ka ba shi a kai ba hatta dan bukan ma na kirki ba ba shi ba kuma bai samu yin karatun addini ba ba sana'ar kirki a hannun shi kuma ka ce kai ka sauke mai ka to ta ina ka sauke Allah ya shirya ta da ya ce ƴan uwa musulma ki sani mai gidan ki da haƙoƙi a kanki daga ciki ga su kamar haka ki zama ta mai biyayya matakar bai umarci ki da sabon mahalici ba ki yi masa mutuncin sa kamar haka cin amana ce ki ranta auren sa kuma kina bin wasu mazaje a waje yanzu nayi tsokaci a kan wannan wallahi wasu mazan suke sa matan su haka wasu kuma shedanci ne na zamani shedanci ne na zamani kuma na daga cikin sharuddan karban mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mata a garin Madina ko ba haka bane ala alla yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala yatina bi buftani yaftirina baina aydihinna wa arjulihinna sannan wala yasilata fi ma'rufin fa bayyinna wastaghfir lahum Allah cin amana ne kina da miji kuma kina fita a bayan gidansa ba da izinin sa ba da yawan mata da yawan maza suna da wannan matsalar a iyalansu in dai baya nan a gida to wallahi bai da garantin matar shi za ta zauna ta sayar da mu shi kan shi ya sani saboda haka idan ya dawo ma bai zanta ba sai dai da tunani ya kira ta yace ina kike to babu shakka wannan ka yadda ma ka saba mu da matan ka haka nan sakaci ne ka mu da cewa kai da yusu ana mara kishi mata ka tsare su ka kula da su dari musu dari a cikin gida ka sai bai ka tsare da su ba lantana ka saka musu a an yi na yadda da wancan to miji ka yadda da ita wanda za ta hada da su ka san su ka yadda da su a irin wannan rayuwar da ake ce ka san afkar da tunanin da zaka je ta yayi ta kawo a cikin gidan ka saboda haka nan amana ce shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da ta siffanta mata na kwarai a cikin alqur'ani ko sai yake cewa wallahi tafafuna nishuba kunna faydu kunna wa hajru kunna fil madati wa dribu tu fa ina dalakum salatu alayhi da fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah ko eh hafizatun lil ghaibi bima hafizallah al-imam sufyan as-sawri da yazo gabanin sai yace me yake nufi da hafizatun lil ghaibi yace ay muqayyin li azwajihim wanda suke zaman cewa sun yi tikin akan yin mu mazajin su dara in yace tsayana ta tsaya ki hafizatu lil ghaibi kenan idan ka ce kan ki fita ko ba kan wallahi ba ta tsaya to amma matsalar da yawan mata sai daga idan ka sa doka to dokan zai aiki in kai tsayayye ne kana nan saboda in baka tsaye ba ko kana nan wallahi zai aiki ba amma da zaran ka fita sai kaga tana yi to wannan abin da take yi na saba maka bayan gidan ka tarbiya take ba a hadanta ana ganin ka babban mutum ka aurar da yarka sai wani daga yaron gaggamin ka da yake cewa yar wancan yar wane ne fa amma ji irin abin da take yi saboda uwanta ta ja maka Allah ya shirya ta cin amana ne ki zama mutum yar kirki a gidan sa amma idan baya nan kyalince shi hakkin sa ne a kanki ki kula masa da amana dukiyar sa da ƴaƴansa to da ya barki da su wannan duka amana ce ta sai yana iya kan kokarin shi wajen ganin cewa ya kula da haƙƙin ku ya soke muku abin da yake haƙƙin shi ne a kan ku bakin gurgurwa amma ke kina nan a bayan ina su kina warware tarbiyyar da yake dorawa wannan na daga cikin haƙoƙi Allah ta'ala shi tayyace ki sani haƙƙin ƴaƴanki ne akan ki zare musu mutuncin mahaifinsu da kuma mutuncin kanki kada ki sake ki bar musu abin magana idan kika zo kina cin mutuncin mahaifinsa irin su da an fita zaje ya yar wance ne har aure idan an zo ne ma sai an ce kai ka ku wance ba da yanda take idan kuma ka ga zaka iya ya rage nasa ko ba haka ba ga yanda ruwan sa take ruwan sa ma ba ta bar shi ba in ka ga zaka iya ya rage nasa saboda tarbiyya galibi da mace tana daukar tabi'a ce ta uwarta dan da ita take rayuwa ba ta uwa ya ku yan uwa ku sani nagartaccen iyaye su yake haifar da nagartaccen iyaye nagartaccen gidaje su yake haifar da nagartacciyar al'umma kine da ka dauka ma kanka zaka gyara gidanka wannan haka kowa ya dauki haka sai ga anguwa kowa ya dauki matakin gyara gidan shi sai ga anguwa ta gyara idan anguwa ne kowa ya dauki matakin gyara gidan shi wallahi ba bukatu sai dan yitar rutin din jami'an tsaro ko zan ce jami'an tsaro jami'an tsaro iri-iri ko ba haka bane kila anan wajen idan na cewa zai kirga mun irin kashe-kashen jami'an tsaron da kasar nan take da su ko nawa za ka kirga shi wuri ya ga maka wuri ko ba haka bane kullun kirkira ake wai saboda samar da tsaro bayan mu ne za mu samar da tsaron ta gida ko mun yi sakaci to wanda ita ina za a samu tsaro ta ina za a samu wannan tsaro shi yasa kullum ban da tsoro ba abin da tsaron ke kara ba ba ka da garanti da jami'in tsaro ka gan shi da uniform din shi amma ba ka da nutsuwa da shi kana tunanin yaudara ne mai yaudara me ya jawo haka ne saboda mun kasa kiyaye amanar gidaje Allah ya tsare mu a takaice kamar yadda muka ji tun da farko takaitaccen muhadara ce wannan ta nan bangare ke akwai abin da shafi rubun amana ayyukan albashi hakika tsarin aikin albashi akwai rubutattun ka'idojin aiki wanda yake yarjejeniya ne tsakanin wanda aka dauka aikin da wanda ake ma aikin har ma da yawa za ka tarasa mutum sai ya rubuta takardar amincewa da hannun shi ba da ke kiro rubutuwa to tun da haka ne lokacin da aka dauke ka aiki aka ba ka accounting ledger ga condition sai ka karanta ka gamsu ka nasu ko ba haka bane ga ma abin da za a baka a shekara in ka raba kenan duk wata tara za ka samu sannan in ka yadda za ka dauki takarda da hannun ka rubuta a sentence letter ko ba haka bane kaje ka karba to kaga amana ce ku kulla tsakanin kulla tsakanin mai aikin da wanda ake ma to tunda ka yarda to wajibi ne a kansa ya kiyaye waɗannan ka'idojin saboda albashin sa da yake karba ya zama a gaskan sa ne tsantsa ma'aikaci ya sani gurgudan kiyaye amana aikin sa gurgudan halaccin albashin sa ka sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk tsokan da take nuna da haramu wuta ta fi cancanta da ita Allah ya sani to wannan albashin ka gurgudan halaccin da ka kiyaye ka rinka assessin dan kan yau da gaje office ka dawo shin a lokacin da ake bukatun ka je ka ji san da ake bukatun ka tashi lokacin ka taso ayyukan da ya kamata ka yi su din ka yi ko ko wasu ka yi ko ko yayin su din ka yi amma sai da kaga wani rashawa kuma kacin albashin da ake biya ka to wajibi ne ka sani yana daga cikin cin amana rashin cika mu cin amana rashin cika mu da wajen aiki Allah subhanahu wataala yake cewa waladul mutaffifin alladhina idza qtalu ala nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazaluhum yusirun ala yadhun ulaika annahum mabusun bi yawmin adhim yawm yaqumun nas li rabbil alamin kalmar azaba ta tabbata ga masu toye mudu ha tana nufin toye mudu sai a ma'auna ko a kasuwa barkaji sai ya ce alladhina idza qtalu ala nasi yastawfun wanda idan su ne za a auna ma to suna nan suna bindikin dikin sai an cika musu mudu amma sai da suka zo amana ruwa anan suke tawayewa Allah ta'ala ya ce shin waɗannan ba su tunanin ba ta da su ne bal ba su tunanin su ababan tayarwa ne ma liyawmin azim aw irin yini wa al-amri min nan abun mai girman gaske ne ba su wannan tunanin ma'aikacin albashi yana jin alhaci yayi haka dubu ɗari biyu ne amma an cire mishi naira ɗari ko ɗari da hamsin bai kalli wannan dubu ɗari biyun da ya shigo ba wannan ɗari da hamsin da bai kai bai je ki karɓa ko ba haka bane shi je ki karɓa amma ya manta a cikin wannan watan mudu nawa ya tauye ofis so nawa ne ya kamata ya je ƙarfe 8 ya je ƙarfe 10 ko 11 sunu ya kamata ya tashi karfi uku ya tashi kafin lokacin sunu ya kamata da aikin da zai office din biyi bai je na shi hidimomin baya kirga wannan kaza idza taru ala nasi sukun amma wa idza karuhum a wajen susu aikin aw wazanuhum annan ne yusiru nasi ke toyewa amma shi na shi bai san a toye mishi ko bai san da rabata Allah ta'ala ce basna lillahi rani sadaka a duniya ce ko wannan ciki malamin makaranta ya sani aikin shi ba da ilimi da tarbiyya dan haka cin amana ne ka tarar da malami baya karantar da abin da ya kamata abinda aka ce wannan shine ake so a karantar da dalibai misali a wannan term din in masu term ne ko a wannan semester ne a wannan modul ne suka ga wasu hidimomi na shi na neman kuɗi dan sa kai hakuri ba bistin nan can bistin jami'o'i goma shi bistin lecturer ne kos din da ya kamata ai madalibai cikin misali sati 16 ko makamancin haka sai ya tattauna na sati 4 sai a rana daya a awa daya ko awa biyu ko ba haka yake ba saboda yana cin yana bistin yana neman waɗansu ƙari ya rera abin da yake so to ka gaya min abin da zai ishi ɗan adam a duniyar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ba abin da ke cika ɗan adam sai ka san shi na karo لو كان لابن ادم واديا لحق ان يكون له واديا haka dan adam yake to idan mutun ya tsara nashin sai Allah ya sa albarka a nashin wannan da yake dauka ya ba da rubutun shi idan ya kasa tsarewa ya ji yana yaye yaye to zai dinga yaye yayen ko babu albarkar mace kullum sai ka dauka ba shi in aka ga maka abin da yake dauka sai ka dauka ba shi kidan dauka da sani me yake yi shi saboda albarkar da ke ciki Allah ya cire shi don saboda tsoyin wannan sarki da yake Allah ya tsare shi ko kuma ka tarar da shi ya ba ta tarbiyyar yara musamman a makarantun yan mata bai tsaya a nan ba yana karantarwa bakin gurgudu amma akan hanya kuma ya kware wajen cusa musu miyagun dabi'o'i ko miyagun dabi'o'i ko ka tarar shi ne yake ba da gudunmuwa wajen ɓata yaran mutum bayan an dauke ka ya matsayin ka karanta kuma ka bada tarbiyya hatta jami'o'i ko akwai wani terminology da kuke da shi BSc Hans ko menene misali na ke biyu kenan tun da aka kira shi da wannan S menene B din yana nuna cewa za a bada karatu ne da kuma tarbiyya a wajen ba wai karatu ne kadai ba to hatta jami'o'i bai tsaya a kasa dole ne kasancewa kai malami ne mai ba da karatu ko mai tarwa da tarbiyya don haka cin amana ne a rasa ɗaya daga cikin biyu za ka tarar su yadda aikin ofis ya zama za ka tarar da mutum na kujerarsa kuma ka zo masa ne da aikin sa da ake biyansa a kai amma ba zai mutu ba sai ka ba da wani abu ko a koyi fayil ɗinka ko takardarka ko da ita ja maka rai ko ba kai komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kananan ma'aikata su ma ba su tsira ba ba ka samu da yawa kuma still a rashin a wahalar da kake na babu yawa kuma kana neman haramun a ciki ma sun ce ne shi kulawa da faliki ne yake flat ne ko makamancin haka karamin ma'aikaci shi amma sai ka taras da shi ya zama kuni 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 wallahi abin da yake yayi yana da dalili zai ga kuma waya walwale me ne yana da dalili zai ce maka saboda ne yana da dalili ta bata maka albashi ka ta bata maka rayuwa ta bata maka aikin yau ran da ka bashi ko ne yana da dalili 5 ko 1000 to do number 1 da zai karba kira nan musamman zai rinka maka kai babban mutum ne ka bashi rashin wannan rubutu ya kan aikin sa a rayuwar da muke 2000 zai ce maka kana da iyalai da sauransu Allah ya shirya ta ne irin badakalar da ake yi a ofisoshi daban-daban na ƙananan hukumomi da sauransu idan ka bibiya kare ma ba zai ci ba kai dan adam abincinka haram abin shanka haram ka ciyar da iyalanka da haram to wucin nan al'umma ina za ta saboda ina za ta je wani ya taɓa ce min wai alalar tamala ya san shi da mana haramun din da mata dan abin da muke samu a office to da shi muke hidiman albashi ai da shi muke ci da iyalan mu da sauran su shi kuma dan sauran abubuwan da ke shigowa to da shi muke sauran hidimomi ka ji ba bari a wurin shi bai ci yadda iyalin shi da haram wajen da abincin da ya kawo musu na halas ne amma zuwa hidimomin da ba abinci ba wannan shi yana yi da haram don haka a wurin shi bai ci haramun ba kenan in ladina yakuluna amwalan yatama zulman irin ayan nan da makamantansu kenan ka danna kudin maraya ko hakkin sa kai wani abin da ba abinci kai sai ka ci ba kenan baka fito kin maraya ba a tunani irin nashi wallahi ba shi kadai bane suna nan ba za a iya kauce ma haramun din ba sai yadda ana kauce da barbaro eh wannan ra'ayi ka san shi kuma wannan sai yadda an ce ai to ai zakawa dan sai su tara ba a canza mota bari kun ba ci magana wallahi suna yi sun san haramun ne ba sai ya bari ba sai su ga bari sai wadansu abubuwa da yake da eh ba ma sa sa ran ladan shi a wajen Allah bari su yi da shi su ta sharholiya shi wani ke bani labarin cikin masu ɗaukar jakan maye da reko wani bugagge cikin bugewar mayen shi ne ma kuma yana sallar irin lokacin babban sallar irin haka sun je jarabawa sai yake sun ce wa shiwansa an samu kuɗi sai ce mashi sai rago kenan ya ce da wannan ya ce irin cinta da ana sai rago da wannan aikiyan shi kawai bai je ya share shi yana hauka ne sai sai rahoto da wannan kuɗi kun fahimci abin da nake cewa ina so in tabbatar muku da cewa sun fa sani suna kuma yi amma suna cin cewa in sun samu wani haramun kan da abin da za su yi da shi sun manci cewa ranar lahira ga akwai accountability ga mu ko ba ga wani accountability Allah ya shiga tare da mu akwai rukun amana ta abin da ya shafi sana'o'i ko na hannu ka sani jama'ar hannu sana'a ce mai albarka kuma mai asali annabin Allah Dawud alaihi salam ya kasance yana cin daga ainihin sana'a sana'a hannu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ba shi na sha ko dan da kai sai kuma sana'ar hannu sakaki da Allah duk wanda ya sani wato albarkar da ke cikin sa ta isu jiya wani bawan Allah ya zo zai min aikin rago sai dan mijin ke ne kadan lokacin da na bashi ma ni aure na ya zo da wuri sai yake bani hakurin ya fito ne zai zai so na bawan Allah ya koyi shi a hanya shi don Allah zai ka taimake ni kwana na biyu ba ni da wuta a gida to kuma ya iya sana'a gyara wuta shi ne ya tsaya je ya gyara shi duka kun ba yi sabon da nake so na ce bai fito da cinta a jaddan gyaran wuta ba amma shi kankanin lokaci ya warware ma wani matsalar wuta na kwana biyu a gidansa bai kuma hana shi zuwa inda za shi ba wani irin albarka ne wannan saboda kuma ranar sallah ya yaye mishi damuwa ko bai yaye ba kun fahimci wa nan don haka nan waɗansu masu sana'ar hannu abinda ya aka fi kuka da su shi ne rashin cika alƙawari gari kamar tiyoyi ko waɗansu amma haɗinci kamar masu sana'ar da za a ce a je a canza wani a sa wani kila kanikawa ne ko makaranci haka sai da mutum bai da garanci shi ma ba kanikan bai da garanci ka zo ka ce mishi kana son kaza a can da darasi can da kuka je ka sai haka ne ko ba haka saboda yanda muka zara wani da gaske ne abin da ya kawo amma kai baka yarda cewa ga maka gaske ba akwai abin da shafi ruwan amana a shugabancin al'umma hakika duk wani shugaba tun daga matakin shugaban kasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma zuwa masu amfani kai har mai gida a gidansa ko ba haka bane manzo Allah sai ya ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati to da san cewa waɗannan waɗanda ke karkashin su suna da haƙoƙi kamar kashi karkashin su kamar haka ba kashi na farko ana kiran su ad-daruriyat wato ko su haƙoƙi akwai ad-daruriyat wato waɗanda suke tilas ne a kula ma jama'a da su na daya dole ne a kula musu da addinin su duk abin da zai zama musu barazana ko ƙalubale dole hukuma ta ɗauki nasarar shi kenan al'ummar musulmi na da haƙƙin hukuma ta kula musu ta kare musu addinin su addinin su kin lumana ilmar fahimta yau haƙƙi ne wani haƙƙi ne ta kula ma ainihin ta kula ta kare mata a kare ma musulmi addinin su abu na biyu kuma dole ne a tsare musu rayukansu da rayukansu to da kuma biyan da aka bayar da nan dan adam ko ba haka bane kai ka zan gida ma ta fi shi garanci sai ka saki kajin kai yanzu za mu zo nan awaki muka gansu akan titi suna kwance haka ne ko ba haka bane kai da gidanka kai su da kwanta a ciki ko ba na bude ba waje ba a cikin gidanka ka bar kofa gure kai sa ka kulle ma baka da tabbas mun gane wannan sanan na uku dole ne a tsare musu dukiyoyin su dole ne a tsare musu ainihin zuriyar su wajen tabbatar da cewa ana samun ƴaƴa ne ta halal ta hanyar aure wannan fasadi da banna da ke faruwa a gari dole ne hukuma ta dauka matakin yadda za a tsayar da shi Allah ya shirya canza to a gaskiya duk wata al'umma da bata tsare ma duk wata hukuma da bata tsare ma al'umman ta waɗannan abubuwa biyar ba gaskiya ta ci amana al'umma ta wata soke nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mata kuma a hukunce kuma hukumance hanyar kaɗai da za a iya gyara wannan shi ne idan maganar tsaro ta tabbata a ƙasa aka magance ta'addanci da ta'adda kun ga yadda amma al'amarin tsaro ya zama kusan out of hand a ƙasar nan haka ne ko ba haka to wannan kadai yadda al'amarin tsaro ya zama a ƙasar nan yanzu ya kamata ya isa mu gane cewa sai mun zo mun gyara kanmu da kanmu ta hanyar kowane gidan sai ba zama kansa matakin tarbiyya a gina ruhi idan aka gina ruhi aka gyara zuciya ta soke amma da kanka na soke na ko ya soke na sai da kuma jami'an tsaron ma duk sun huce wa ruhi yanzu hal imamai na zana na turawa ko ba haka bane zo su taimaka maka da dama za a dauki security haka ne kuma ba shi ne hakan kuma zai samu ne idan mu a daidai kuma mun ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mun gyara kuma da yanayin lokaci haɗinci ya kai matuƙa shugaba ya rasa waɗanda zai haɗinta sai jama'arsa yi alƙawari ya saba ya faɗi magana ya karya a yi karya duk al'amuran waɗansu waɗannan duk al'ummar da waɗannan su ne siffofin shugabanninsu to su sani shugabannin suna da cikakkun siffofi na munafukai don haka aiki ne jirgi a gabansu shugaba in zai magana ya maka ƙarya amanan ka yi ci abin da ya dame shi a ce ana kashe al'umma sai a zo a karanta hannun shugabannin wannan al'umman a cikin kisan da ake ma al'umma wani haici ne ya wuce ko ne zai amana ne Allah ya tsare mu abin da ya shafi kasuwanci akwai dukiya ya amana a cikinsa wato kasuwanci mu'amala ce ta kulle da jejeniya na musanya tsakanin mai saye da mai sayarwa da siga wacce take sananniya cin amana ne a kasuwanci cin amana zai shigo a kasuwanci ta hanyoyi kamar haka na ɗaya duk abin da shari'a ta haramta cinsa to jinikinsa ka sani haramun ne kamar naman kare alade da sauran makamancinsu ko cin nashi ko kayan maye kamar giya babu gana an jawo layi a ƙarƙashin kayan maye ko ina jin ba sai na ce komai akan wannan magana yara maza da mata wata ɗaliba muka zo muka garta jirgi sharaf sharaf a ƙasa wallahi mun ɗauka aljihu ashe ta sha kayan maye ne da rana da uniform a cikin makaranta mace ta sha ya makarantarta da muka yi bincike a ranar sai ga shi an gano ai abu da wance ne ma biyu ake ɗaya ne ake sha ko mai su sa uku a cikin lakasira ta sha da bincike bincike aka wanda aka zuwa na ce kai wallahi malam su wancan aka sun sha yanzu aka je an je wuri kaza kwalban ma na nan aka ce a jiya da hukuma wallahi aka je aka ɗauko aka ce aka ɗauko duk irin cinikin da shari'a ta haramta shi to cin amana da jama'a ne a rinka yin sa domin za ka taras ko da ku rubi a cikin sa ko da haka ko da misali an hana sayar da danye da kusashe domin riba ko da zai shiga an hana cinikin amfanin gona ko kafin nunansa ta bayyana saboda gogarar an hana cinikin no test ko na san no test ne saboda shine yaran da za a gane su da makamantan su saboda akwai jahala a ciki yawa an hana cinikin neman iri wato sayar da dan da ke cikin cikin dabba tun mahaifa ba ko dan da ke cikin zuwa kasa da makamantan haka wannan wadansu usulun ne a babin kasuwanci hikiman kawo su in kana kasuwanci ka sa ko wannan su ka'idoji da kasuwanci gina akai ka jabbare ilimi akan shi Allah ya shirye ka yin albush ne a ciniki ko wani iri ne haramun ne misali sanya mazo masu suga a sayar da shi a matsayin mara suga an gane ana yi ko ba a yi idan mai sayar da zuma ya sanya zuman sa suga ya siya kai bai siya ka san cewa wannan zuman da suga a ciki idan kana son mara suga akwai farashin shi wanda mai suga ko ka san ga farashin shi sai ka sai mai suga a farashin mai suga din hali ce ne wannan ko ya ci halas ya ci halas saboda ka kanka ka san in ba wanda aka yi mishi sirki bane ga farashin shi wanda aka yi masa siniki ka san ana yi ga farashin da ake saidawa kuma ka sai wannan din a wannan saboda kana da shi ma zai maka abin da kake bukata ya ci halal Allah ya saka da kai ga malamin sa da to mu gane hakan shi sa fitul mu'amala yana da wahala akwai abubuwan da ka iya ganin haramun ne wallahi halal su akwai abin da ka iya ganin halal ne wallahi haramun yana da wahala yana da fadi da yawa Allah ya tsare mu da kyau amana ilimi bangaren ɗalibi ɗalibi dole ne ya kiyaye makansa amana kamar haka ya sani ma ya sanya makansa ya tilashi saboda shi ne asali a zai karɓo mai sannan ya tabbatar ya nemi ilimin nan a wajen masu ita wajen masu shi kaka kulla ɗakin ka gaje ka ce kai tunda ka gane baki bari ka je ka ce wajen tafiya ka kulla ɗaki za ka ɓata ne kuma ka ɓatar da su Allah ya shirya ta sannan dole ne ya kiyaye alfarman ilimi saboda idan mutum bai kyaye ma ilimi a farmansa ba zai ja majahi zai ja jahiliya da wawaye su rinka tozartar da ilimi din idan masu ilimi na gaskiya suke magana sai a kaji haka take kila ba na fahimta walau kad walau anna ahla ilmi hanu wa hanu walau azdamu fi nafusi la uzlima walakin ahanuhu fa hana wa jannasu mazwaru bil amanin mahyahu bil aqwai hatta tajah da ahalin ilimi sun gane sun kiyaye darajarsa wallahi da ya yi mutunci amma dai a waɗansu sai suka tozartar da shi ta hanyar kwaɗayi da makamancin haka wajen na abin duniya da makamancin sa Allah ya shirya da ni na haɗa har da malami ɗin sai ɓangaren al'umma ku sani wallahi in dai aka ce wannan malami ne yana karantar da Qur'ani da hadisi na ɗaya ba mala'ika ba ne bai ma yi kusa da ya zo mala'ika ba kai bai bi kowa kirki ba kakka ɗauka malami ya fi duk sauran jama'a kirki wanda ba malami ba ne amma Allah ya ba shi makarimin akhlaq bai wace don haka yana da haƙƙi a kanka na tsare masa mutuncinsa don ya yi kuskure idan kana bibiyar zallat na malamai kana kamawa kana aibanta su da shi duk wani abin da ya rasa kenan wallahi kana cin mutuncin addini ne baka sani ba kana da dubu addini idan ka soke malaman garin ko na anguwan ko na yankin ku to so za su gara muku Allah ya karba so za su zo muku da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wajibi ne hakkin su ne akan ka san haka nan Allah shi ce a karshe karamta ne ga hanyoyin dawo da amana nan ba kuma shawara to magana kan shawara
na'am
Allah saka da ni insha Allah wannan tunani na ne ko san Allahu musta'an ina gidi ba da cikin al'umma sosai nake cewa ya kamata ya kasance duk wata cibiyar ta mu'amalori su tsaya tsaye wajen farfado da amana ta hanyoyin da muka ambata kamar yadda suke a dokokin su da tsare-tsaren su da gudanar da sana'arsu ya zamanto a da yake da yadda ake yi amana a ciki biya wurin suna tafiya a wannan tsari amma da yawa ana ta fakara zube misali idan ka je tasha suna da cikakken tsari in dai tashar tasha ne kun fahimci abin da nake nufi kan abin da ya shafi aikinsu to ya zamanto kuma suna da cikakken ilimi a kan za su kare kiyaye amana a ciki suna da shi bakin gurgudu to a samu wasu jama'a su kalli yan express da duk sauran sana'o'in nan a fitar da wato yadda za a kiyaye amanonin amana a ciki ko da rubutu ne irin wannan mun fahimci wannan a samu kyakkyawar alaƙa tare da su a ɗauka haɗa taro da su zama kodar su ɗaya da ko su biyu a shekara ana wani musu da kai a kan fatar ana wani musu da kai tun abin da ya shafi shaye-shayen da sauransu ana wani su a rubuce wanda ya zo gare jin karko ga abin da addini yake so muna fatan Allah ta ba shi taimakon ina ma Allah subhanahu wa ta'ala dai ina ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan dama da alƙur'ani ina yin godiya ga wannan cibiya da ta shirya wannan akwai da ƙarshen tarbiyyar babban malami malam Muhammad Bashir Law malam Bashir Law Muhammad Allah ya saka masa mutu kyawun sa da kuma duk sauran malamai da mahalarta da kuma ɗan uwa na dalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ya sai ke sa kan malaka da khairi yayin amfani da dace 40 da ke da